يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذا مي بيان الحديث نبير نلتاتي أربعون النووية بيان كشي نبي أيو إن شاء الله عن أم المؤمنين أم عبد الله an karɓo hadisin daga uwar masu imani matar annabi Muhammad nana Aisha ita ake kira Ummu Abdullah radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha tace manzon Allah ya ce man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd wanda ya kirkiro cikin al'amarin mu dinnan wani abin da babu shi a cikin sa to za a mayar masa abin shi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. A wata riwaya ta al-Imam Muslim Annabi sallallahu alayhi wa sallam yace wanda ya aikata wani aiki babu umurnin mu akan wannan aikin to aikin nasa abin mayarwa ne gare shi. Bil haqiqa an samu mushkila ta wajen fahimtar abin da ake ce ma bid'a tattare da manyan malamai da aka yi musamman malamai da suka zo a zamanin nan na ƙarshe. Akwai mushkila da aka samu game da fahimtar abin da ake ce ma bid'a kamar yanda ya zo cikin hadisan annabi Muhammad. Fahimta ta zo kashi biyu. Fahimta ta farko, akwai malamai da suke ganin cewa ita bid'a ta kasu kashi-kashi a cikin addinin musulunci. Abin nufi wato bid'a ba abu guda ba ce, tana nan iri-iri. Daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai al-Imamu Izzuddin bin Abdussalam wanda Ibnul Jauzi yake ce masa Sultanul Ulama. Izzuddin bin Abdussalam akan kira shi Izzu bin Abdussalam, babban malami ne da aka yi a tarihin musulunci, mutumin Damascus, Syria. Yana da wannan fahimtar cewa bid'a a addinin musulunci ta kasu kashi-kashi. To ba shi kadai ba, akwai Ibnul Jauzi da Abu Shamat al-Muqaddisi da al-Imam an-Nawawi wanda ya rubuta al-Arba'un an-Nawawiyya din da muke karantawa, marubucin Riyadus Salihin da littafin al-Azkar da littafin al-Majmu littafai da dama. Al-Imam an-Nawawi yana da fahimtar cewa bid'a tana nan kashi-kashi. Haka nan akwai Al-Hafiz al-Aini. Al-Hafiz al-Aini ya fassara Sahihul Bukhari, sunan littafin sa Umdatul Qari. Umdatul Qari shine yake bin bayan Fathul Bari na Ibn Hajar, don haka babban malami ne. الحافظ العيني ينا دا فهمت تشوى بدئة تاكس كشي كشي حكنا ابن الأطير شما في تشمى لميني أتاريه المسلمين شيدا كما الإمام القرافي دا الحافظ ابن حجر الأسقلاني مربوط فتح الباري دا الإمام السيوطي دا قال تفنسني شيخ عثمان دا فوديو ya dauko nashi fahimtar shi ma in ka duba ihya'us sunna in ka duba shi littafin Sheikh Usman bin Fodio Allah ya musu rahama littafin Sheikh Usman bin Fodio da ake kiran sa ihya'us sunna wa ikmadul bid'a zaka gani Sheikh Usman ya kasa bid'a kashi kashi ya dauki fahimtar wadannan manyan malamai ne a tarihin musulunci suna cewa innal bid'ata tutlaqu ala kulli muhdasa lam tujad fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sawa'un akanat fil ibadati am al'adati wa sawa'un akanat mahmuda am mazmuma fahimtar wadannan malamai ita ce duk wani abin da ya shigo mu musulunci wanda babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar annabi Muhammad wannan abin bid'a ne ma al'ada dani akwai ayyuka kashi kashi a karantarwan annabi Muhammad ita sunna ta manzon Allah tana da nau'i daban-daban to koda wannan abin ya shafi al'ada ne ba ibada ba idan dai ya zaman to sabo ne wannan abin shi ma bid'a ne kuma abin nan mai kyau ne ko mara kyau matukar dai abin da can babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar manzon Allah to wannan abin bid'a ne don haka wadannan malamai su suna gani annal bid'ata tanqasimu ila hasanatin wa sayyi'a ana su fahimtar bid'a kana kasata da farko akwai bid'a mai kyau sannan akwai bid'a mara kyau fa in wafaqati sunna idan bid'a ta dace da sunnar manzon Allah fa hiya hasanatun mahmuda sai a ce mata wannan bid'a tana da kyau kuma abin yabo ne wa in khalafati sunna fa hiya sayyi'atun mazmuma idan wannan bid'a ta saba ma sunnar manzon Allah sai a ce ita wannan mummunan bid'a ce don haka al-Imam an-Nawawi cikin littafin sa Tahzibul Asma'i wal Lughat da duba mujallal na 3 shafi na 22 har zuwa 23 ya dauko maganar al-Imam Sheikh al-Mujma'u ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'i al-ulum Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam al-Imam an-Nawawi ya dauko maganar Abdul Aziz bin Abdul Salam malami ne fitacce kwarai yayi rayuwarsa a ƙasan Syria birnin Damascus a wancan lokaci nan ne cibiyar musulunci a duk duniya ya rasu hijira na da shekara 660 shekarunsa 771 da mutuwa yanzu babban malami ne kwarai wanda shine Ibn Daqiq al-Aid yana cikin almajiran Izz bin Abdul Salam ya bashi laqabi da sunan Sultanul Ulama sarkin malamai a tarihin musulunci da an ce maka sarkin malamai ana nufin Al-Izz bin Abdul Salam bil haqiqa malami ne kwarai Allah ya masa rahama Al-Imam an-Nawawi ya dauko maganar sa a cikin Tahzibul Asma'i wal Lughat yana cewa al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin wannan malami yace bid'a ta kasu kashi biyar akwai bid'a wajiba ita wannan bid'a wajibi ne ma kowa yayi ta inji wannan malamin al-Izz bin Abdul Salam sannan akwai bid'a haramtacciya bid'a ce amma haramun ne kowa yayi aiki da ita malamin yace wa manduba akwai bid'a kuma mustahabiya abun so ne a samu musulmi yana yi amma ba dole bane kuma bid'a ce sannan akwai makruhiya bid'atun makruha bid'a da aka kyamata bai kamata a samu musulmi yana yi ba. Sannan akwai bid'atun mubaha, bid'a da ta zamanto halal, in ka yi ta baka da laifi, in baka yi ta ba ma baka da laifi. Waɗannan abubuwa guda biyar fahimtar malaman nan ne baki ɗayansu. Wato bid'a ba iri guda ba ce. Yaya za mu yi mu gane ita bid'a haramtacciya da bid'a ta wajibi da bid'a ta mustahabi da bid'a makaruhiya da bid'a ta halal? Suka ce at-tariqu fi zalika an tu'rida al-bid'ata ala qawa'id ash-shari'a. Idan an samu wata bid'a sai ka dauke ta, ka dauko ka'idojin shari'a, sai ka auna wannan bid'a da ka'ida ta shari'a. Fa in dakhalat fi qawa'id al-ijab fa hiya wajiba. Idan wannan bid'a ta shiga a ƙarƙashin ƙa'idojin wajibi, to ita ma bid'an nan ta zama wajiba. Aw fi qawa'id at-tahrim, ko kuwa da ka dauko ma'aunin shari'a, ka dora wannan bid'a sai ta dauki ka'ida ta haramci, to sai a ce wannan bid'a haramtacciya ce. Aw an-nudubi fa manduba, aw al-makruhi fa makruha, aw al-mubahi fa mubaha. Ka ɗauki ma'aunin shari'a, ka auna kowace bid'a a irin ma'aunin da wannan bid'a ta fito, to nan ne ake hukunta ta. Don haka bid'o'i suna nan daban-daban. Akwai bid'a wajiba, akwai haramtacciya, akwai mustahabiya, akwai makruha, akwai mubaha. Ina misalin bid'a wajiba? Suka ce minha al-ishtighalu bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa kalam rasulillah. Ilimin nahaw babu shi a zamanin annabi Muhammad, babu ilimin nahaw a zamanin manzon Allah. Kuma ilimin nahaw din nan ai wajibi ne, domin in baka da fahimtar nahaw ba za ka samu kyakkyawar fahimtar maganar Allah da kuma maganar manzon Allah ba. Fahimtar maganar Allah da fahimtar maganar manzon Allah ai wajibi ne ko? To ka dauki bid'a ilimin nahawu neman sa bid'a, tunda babu shi zamanin manzon Allah, babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisin manzon Allah. To yanzu gashi ana neman ilimin nahawu, ya zamu yi mu gane babin bid'ar nahawu? Sai ka dora shi a abinda malamai suke cewa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun. Abinda wajibi bai yiwuwa sai an cika shi, to shi ma wajibi ne. To tunda bai yiwuwa ka san shari'a, bai yiwuwa ka fahimci maganar Allah da maganar manzon Allah sai ka san nahawu, to nahawu kuma babu ta a zamanin manzon Allah, don haka wannan bid'ar wajiba ce. Da ake rubuta littafai, littafan fiqh, littafan tafsiri, littafan hadisai, waɗannan littattafai duka a zamanin annabi Muhammad ba a rubuta su. To yau kuda za a ce an bar rubuta littafan ilimi, ai kaga babban asara za a yi a karantarwan annabi Muhammad. Ashe kenan rubuta littafan ilimin nan bid'a ce, tunda babu ita a zamanin manzon Allah, amma bid'an nan sai a ɗauki mizani na shari'a a ɗora a gani yana ƙarƙashin wace ka'ida, za a fahimci nan ma wajibi ne. Wal kalamu fil jurhi wat ta'dil, mutum ya fito ya ce qala rasulullah, annabi ya ce, sai a tambaye shi ta ina ka samu maganar, wani shi ya gaya min, waye wani? Sai an yi kokarin bin sanin tarihin wannan, shi ake ce ma ilimin al-jurh wa ta'dil, ilimin hadisi. Ilimin hadisi a zamanin manzon Allah babu shi. Wa tamyizu sahih min as-saqim, a bambanta hadisi, ingantacce hadisi, mai rauni hadisi, mai kyau, wannan duka babu shi a zamanin manzon Allah. Babu ayat al-Qur'ani akai, babu hadisin manzon Allah akai. Don haka shi ma bid'a. Wani irin bid'a? Bid'a wajibi, don in ba a nemi ilimin hadisi ba za a jingina ƙarerraki ga manzon Allah. Don haka neman ilimin hadisi sai ya zama wajibi. Wajibin da babu shi a zamanin manzon Allah sai a ce to bid'a wajiba. Haka nan in ka dawo abinda ya shafi bid'a haramtacciya, suka ce akwai misalinta kamar mazahibul qadariyya wal jabariyya wal murji'a, aqidoji na bid'o'i da suka bayyana waɗanda suka danganci aqida, a samu musulmi da yake musanta ƙaddara, babu shi a zamanin manzon Allah. Yau idan aka samu wanda ke musanta kaddara sai a ce ya fito da bid'a haramtacciya domin aqidarsa ta saba ma aqidar Annabi Muhammad. Sannan martani ga mutumin da aka same shi da karkatacciyar aqida, ayi masa wa'azi, ayi masa martani. Shi kansa bid'a ne, zamanin manzon Allah babu haka. To amma bid'a ta wannan sashi ya zama wajibi. Idan ana son a gane bid'a mustahabiya, yace amsilatun min ha'idatul madaris. A zamanin Annabi Muhammad babu makaranta. Ba za ka ga ginanniyar makaranta an shiga an zauna ana karatu ba. Yanzu kuwa ga makarantu an giggina, mutane suna shiga suna karatu. Shin wannan bid'a ce ko kuwa a'a? Yace bid'a ce. To wani irin bid'a? Yace bid'a mustahabiya, ai abin so ne. Bid'a ce mai kyau, amma ba tilas bane, dan kuwa ko baka shiga makaranta ba kana iya samun ilimi. Amma mustahabi ne ka shiga makaranta, saboda in ka shiga nan ne zaka fi samun ilimi mai karfi. Don haka bid'a ce mustahabiya, ba ita dai ba, akwai abubuwa da dama. Lam yu'u hadfil asr al awwal, wadanda ba a san da su ba a zamanin farko. To duk wani abin da babu shi a zamanin sahabban Annabi Muhammad, yanzu aka samu wannan abin, to sai a ce wannan abin bid'a ne. Amma idan abin yana da kyau sai a ce bid'a ce hasana, idan abin ba shi da kyau sai a ce bid'a ce sayyi'a. Idan kana son misalin bid'a makaruhiya, ka zakrafatul masajid, yadda ake wa masallacai kwalliya, a rubuta ayoyin alqur'ani a ciki, a zazzana ayi abubuwa, zamanin manzon Allah babu. Wa tazwiqul masahib, in ka dauki alqur'ani kaga an masa zane, an masa kwalliya, a zamanin manzon Allah babu. To yin rubutu a cikin masallaci, a rubuta ayar alqur'ani a cikin masallaci bid'a ne. Bid'an nan kuma makaruhi, saboda ba shi ma da asali. Sannan a zana alqur'ani ayi masa kwalliya da sauransu, shi ma bid'a ne, zamanin manzon Allah babu. Amma bid'an nan ba haram bace, sai a ce mata bid'a almakruha. Bid'a mubahun kuma fa, abinda ake cewa mubahun shine abinda in kayi shi babu laifi, in ma baka yi shi ba babu laifi. Kuka ce misalin sa shine almusafaha aqiba subhi wal asr, bayan an gama sallar asubahi mutane su dinga shan hannu a cikin masallaci ana gaggaisawa, bayan an gama sallar la'asar a dinga musafaha, ai kaga babu laifi ku gaisa da juna. To amma a zamanin Annabi an yi, za a ce maka ba a yi ba. To tunda ba a yi ba bid'a ce. To amma bid'an nan ina za mu dora ta? Tunda musafaha dai abu ne mai kyau, musulmi ya gaisa da dan uwansa, sai a ce bid'a mubahu, da kayi da baka yi ba duk daya. Sai a dauko maulidi sai a saka, zamanin manzon Allah babu maulidi, amma yanzu ana maulidi. Maulidi ai abu ne mai kyau, an taru ne ana murnan haihuwan Annabi Muhammad, kuma ana ta yin salati ga manzon Allah, ana ta zikirin Allah, wanne ne abu mara kyau a ciki? A to dai tunda ba a yi ba a zamanin manzon Allah bid'a ce. Amma sai mu nema cikin kaso biyar din nan ina za mu dora maulidi, sai a ce bid'a ce mustahabiya, wasu ce a'a ba a ce mata mustahabiya, domin ta tara abubuwa da dama, hanjin jimina ne, akwai na ci akwai na zubarwa. A ce to a sa ta bid'a makaruhiya. In ka dawo ta sashin suturar mu, kayan da muke sawa Annabi bai sa irinsu ba, da hular da kake sawa, da rigar da kake sawa, da wando da kake sawa, manzon Allah bai sa irinsu ba. Abincin da kake ci ma a gidanka, manzon Allah bai ci irin shi ba. Ka bar cin abinci irin na manzon Allah, ka bar sa sutura wadda ta saba wa ta manzon Allah, kana zama a wani irin gida wanda zamanin Annabi babu irin shi. To duka waɗannan bid'a ne. Wannan ita ce fahimtar malaman nan. Ka duba al-i'tisab, mujallad na farko shafi na 37, as-sunan wal mubtadi'at shafi na 15, al-mawsu'atu al-fiqhiyya mujallad na 8 shafi na 21, qawa'idul ahkam mujallad na 2 shafi na 172, fatawal izz bin abdussalam shafi na 328, da talbisu iblis littafin ibnul jawzi shafi na 16 har zuwa 17, da hatta hazibul asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi mujallad na 3 shafi na 22, da al-ba'id shafi na 28, al-furuq littafin mazhabar al-imam malik Allah ya ji kansa mujallad na 4 shafi na 202, da an-nihaya fi gharib al-hadith wal athar ta'rifin al-bid'a
mujallar na farko shafin 166 da Umdatul Qari litafin Al-Hafizul Aini, mujallar na takwas shafi na 245 da Fathul Bari da litafin Ibn Hajar Al-Asqalani, mujallar na biyar shafi na 156 da Al-Amru bil Ittiba litafin Al-Imam Suyuti shafi na 89 da Al-Ibda litafin dake magana akan bid'a shafi na 31. Wannan ita ce fahimta kashi na farko. Suna da hujjoji. Hujjarsu ta farko, akwai hadisin Al-Mundhir bin Jarir an abihi, yana cikin Sahihu Muslim. Ka duba sharhu Sahihi Muslim litafin Al-Imam An-Nawawi, mujallar na uku shafi na 84. Wata rana Annabi Muhammad ya ce, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awdarihim shay'a. Hadithin yana Sahihu Muslim. Me yasa kuka kasa bid'a kashi kashi? Suka ce saboda Annabi shi ya kasa. Manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana, wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci zai samu ladan wannan sunna, zai samu ladan wanda ya koyi da shi ya yi aiki da wannan sunna ba tare da an rage ladan wancan da ya koyi da shi din ba. Kuma wanda ya sunnanta mummunan sunna a musulunci, to yana da zunubin wannan sunna da ya kirkiro, kuma yana da zunubin wanda ya koyi da shi ya yi aiki da wannan sunna har zuwa tashin kiyama ba tare da an rage adadin zunuban da waɗancan suke samu ba. Wannan hadisin yana gwada cewa ashe sunna iri biyu ce, akwai sunnatun hasana, akwai sunnatun sayyi'a. Don haka kenan yake gwada akwai bid'atun hasana, akwai bid'atun sayyi'a. Sannan na biyu, suna kafa hujja da maganar Sayyiduna Umar wadda take cikin Sahihul Bukhari, wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito bi sanadihi an Abdurrahman bin Abd al-Qari, wani tabi'i yake bada labari yace, kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab laylatan fi Ramadan ila al-masjid, a cikin watan Ramadan wani dare lokacin Sayyiduna Umar shine halifa. Inji wannan tabi'i Abdurrahman bin Abd al-Qari, wata rana na fita tare da Sayyiduna Umar da daddare a cikin watan Ramadan, muka tafi masallacin manzon Allah. Fa idan nasu awza'un mutafarriqu, sai ga mutane kashi kashi tsugul tsugul haka a cikin masallaci, jama'atun mutafarriqun, ana jam'i jam'in daban-daban haka nan a cikin masallacin manzon Allah. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ga wani mutum yana sallan tarawihi shi kadai. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahatu, sai ka wani mutum yana salla wata jama'a tana bin sa ana salla duk dai a cikin masallacin manzon Allah, jam'in gashi nan barkatai. Fa qala Umar, sai Umar yake cewa, inni ara law jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal, yadda mutane suka karkasu a cikin masallacin Annabi din nan, da dai zan hada su gaba daya a bayan limami guda, ayati a ce an yi sahu da dama cikin masallacin manzon Allah. Thumma azama, sayyidina Umar ya koyi azama. Fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, ya kirawo Ubay bin Ka'ab ya nada shi limami, shi yake bada sallan tarawihi. Thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra, wani dare kuma sai na sake fita tare da sayyidina Umar. Inji Abdurrahman, wa nasu yusalluna bi salati qari'ihim, muna isa masallaci sai muka ga masallacin gaba daya ana bin limami guda daya shine Ubay bin Ka'ab. Fa qala Umar, sai Umar yace, ni'mal bid'atu hazihi, ni'mal bid'atu hazihi wallati yanamuna anha afdal. Sayyidina Umar yace, kai madalla da wannan bid'a, madalla da wannan bid'a. Amma duk da haka, sallar da suka yi bacci suka batta ita ce ta filada akan wanda suke yin ta a yanzu. Yuridu akhiral layl, yana nufin da a ce sun bar sallar nan sai a ƙarshen dare za su yi, da shi yafi. Wa kana nasu yaqumuna awwalahu, a wannan lokaci su mutane suna sallar tarawihi ne a farkon dare. Ibn Hajar da ke sharhan wannan hadisin a cikin Fathul Bari, mujallar na biyar shafin 155, yace a wasu riwayoyi na hadisin Sayyidina Umar yace ni'matul bid'atu ni'matul bid'atu bi ziyadati ta'in an ƙara ta'un wata riwayar babu ta'un ace ni'mal bid'a wannan ku ni'matul bid'a Sayyidina Umar yace ma dalla da wannan bid'a da aka kirkiro mutane gashi yanzu suna sallah a bayan mutum guda malaman nan suka ce kaga Sayyidina Umar yana cikin khulafa'ur rashidin gashi da kansa yana cewa sallar tarawih bid'a ne ashe kenan akwai bid'a mai kyau tunda mun sani sahabban manzon Allah ba za su yi bid'a ba kuma ga sahabi da kansa yake cewa wannan bid'a ce sai a ce mata bid'a wace iri kikkiawa kenan ba mummuna ba dan haka muna da hujjar cewa bid'a kashi kashi ne tunda ga Sayyidina Umar sahabin manzon Allah da kansa ya danganta wani aiki da aka yi a zamanin sa da cewa bid'a ne hujja na uku akwai hadisin da Ibn Abi Shayba ya rawaito an al-Hakam bin al-A'raj yana cewa Abdullah bin Umar an masa tambaya an salati duha Abdullah bin Umar shi ma sahabin Annabi Muhammad gafa tamala ina hukuncin sallan walha wa huwa musnidun dhahrihi ila hujratin nabi a lokacin da aka yi ma Abdullah bin Umar wannan tambayan yana zaune ya jingina da ɗakin matar Annabi Muhammad gafata malai ina hukuncin sallar walha sai yace bid'atun bid'ati wa ni'matul bid'a kuma ma dalla da irin wannan bid'an yace bid'a ce sannan kuma ma dalla da irin wannan bid'an wato wanda ya raye sallar walha ma dalla yayi aikin kwarai amma dai bid'ati ina cikin al-musannaf litafi ibn abi shayba mujallad nabi shafi na 405 anda ibn hajar yake cewa isnadul hadisi sahihun aduwa fathul bari mujallad na 3 shafi na 295 sannan sayyidina usman a zamanin sayyidina usman aka samu ziyaratu azanin saniya yawmal jumu'a duk tsawon shekarun da aka yi tun daga zamanin manzon Allah kiran sallah daya ake yi a ranar jumu'a sai zamanin sayyidina usman yace a ƙara guda daya kiran sallar su zama guda biyu sayyidina usman ko yana cikin khulafa'ur rashidin yace a ƙara kiran sallah guda daya kiran sallah sun zama biyu kenan a ranar juma'a tunda babu wannan a zamanin manzon Allah me za a ce masa bid'a ce to wannan bid'a ku gashi sahabi ya kirkiro sai a ce mata bid'a mummuna a ce ai bid'a kikkiawa sannan ga labarin Khubayb bin Adi labarinsa yana da tsawo lokacin da kafirai suka kama shi za su kashe shi sai ya ce ku kyale ni in yi sallah na raka'a biyu suka ce mun kyale ka mutanen makka yayi alwala yayi nafilu raka'a biyu ya isar da sallama sa ga manzon Allah ba a taba samu an tafi yaki zamanin Annabi Muhammad an yi wata nafila a lokacin yaki ba sai ga Khubayb yayi don haka abinda Khubayb yayi din nan bid'a ce sannan in ka dawo shi kansa alqur'ani da muke karanta shi a zamanin manzon Allah ba shi da wasali babu dugo ma bare a ce wasali dugo na ba'un ta'un ya'un babu shi wasullan nan duka babu waye kirkiro dugo da aka yi ma harufa na larabci wanda ya kirkiro shi bai yi zamani da manzon Allah ba ana kiransa Yahya bin Ya'mur idan ka dauko ma musabaka da ake na karatun alqur'ani misali gasan karatun alqur'ani babu shi a zamanin Annabi Muhammad babu ayar alqur'ani akai babu hadisin manzon Allah akai don haka ina babin sai a ce mai bid'a to wani irin bid'a tunda dai musabaka tana da kyau tana sa ma yara hazaka sai a ce ai bid'a ce mai kyau kaga suna da hujjoji ko wadannan kadan kenan sai fahimta ta biyo wannan fahimta ita ce tafi inganci jama'a da dama daga malaman sunna sun dauki wannan fahimta suna cewa innal bid'ata mukhalafatun lis-sunnah wa mazmu'atun shar'an li'annaha muhdatha la asla laha fi shar'i bid'a ba ta taba zama sunna kuma duk inda aka samu bid'a guda daya ce bata ce babu wani karkasawa game da bid'a a sunnar Annabi Muhammad suwa suke da wannan fahimtar da farko ka dauko al-Imam Malik bin Anas shugaban mazhabar Malikiya Allah ya ji kanshi bid'a guda daya ce bata ce sannan al-Imam Al-Baihaqi malamin hadisi الإمام الطرطوشي ده شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الزركشي ابن رجب الحنبلي الإمام الشمني الحنفي الإمام الشاطبي وغيرهم ما لما سنة ده داما سنة چيوا بدئة ودا تيتي بتتبك سوابا وما دي عند أكسامي تبتاكي قدوب الفروق مجلد نفو دشاتي ندري بيو ده بيو تهذيب الفروق مجلد نفو دشاتي ندري بيو ده تشيرين ده ترى الاعتصام نا الإمام الشاطبي مجلد نفر كو شافي نا 30 الحوادث والبدع شافي نا 21 ده اقتداء الصراط المستقيم ده جامع العلوم والحكم لتاب ابن رجب الحنبلي شافي نا 335 البدع والمصالح المرسلة شافي نا 103 sannan da kuma litattafai kamar misali littafin ibn al-qayyim al-jawziyya da litattafai irin nasu ibn kasir malaman sunna da dama fahimta suke nan inda duk aka ga bid'a guda daya ce batace bata taba kasuwa ba wa asasu hadha al-manhaj wa ta'rif al-bid'a bil-muhdath al-mukhalif lis-sunna abinda Allah ya gaya mana ya turo annabi Muhammad da tafarki madaidaici siratan mustaqiman duk inda aka samu wata hanya ta kauce ma wannan hanya to wannan hanya halaka ce suna da hujjoji da dama na farko Allah ne ya ce ma annabi Muhammad a suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ayau na cika muku addinin ku kuma na kammala ni'ima ta gare ku na yarda da musulunci ya zamanto addini gare ku to idan ka yadda akwai wata bid'a har ma da za ta zama wajibi a bita domin suna cewa bid'an akwai wajiba akwai haramtacciya akwai makruhiya to idan ka ce akwai bid'a da zai zama wajibi ne a bita kuma bid'a ce in an ce bid'a babu ita a zamanin manzon Allah yanzu ta fito sannan sai aka ce wajibi ne a bita kana nuna me abubuwa guda uku na daya اتهام الدين بالنقص كان تهمر مسلمينci da cewa bai cika ba idan dai kace akwai wata bid'a yanzu da zai zama wajibi a bita wajibi in ba a bita ba ana samun me kenan ana samun naqasa a cikin musulunci kana nuna waccan aya ba daidai bane tunda ka ce wajibi ne a bi wannan bid'a idan ba a bi bid'an ba kaga addinin bai cika ba kenan ko shi ko Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa rabitu lakum al-islam dina na riga na cika musulunci to abu na farko shine kana tuhumar musuluncin bai cika ba wa anna allaha lam yakmulhu wa anna fihi majalan liziyada kamar kana nuna kenan akwai wani sarari cikin musulunci wanda dan adam zai iya ƙara wani abu shi ko Allah ya ce ya riga ya cika shi don haka nan akwai tufka da warwara ka lura da kyau nabiyu anna dina baqiya naqisan min ayyamin nabi idan ka ce akwai wata bid'a da take da kyau a bita kamar kana cewa kenan an samu naqasa a cikin musulunci tun daga zamanin annabi Muhammad amma an rasa wanda zai cika wannan gidi sai a zamanin ka yanzu aka samu wanda zai kirkiro wani abu wanda zai iya cike wancan gidi da aka rasa mai cike shi tun a zamanin manzon Allah kaga kuwa musulmin kirki ba zai yadda da wannan aqida cewa musulunci yana da naƙasa yanzu ake samun masu cike ci ba sannan na uku idan ka yarda cewa bid'a tana da kyau to ɗayan biyu yana lazimtan ka game da tuhumar annabi Muhammad kana zargi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zargi ɗayan biyu ko dai na farko an yakuna jahilan bi hadhihi albid'a annabi muhammad jahili ne subhanallah ya jahilci wani abu na addini yanzu a zamanin ka aka samu ilimin da za a cike shi ko baka fada ba haka ne tunda kana nuna ga wani abu ya shigo in ba a rike shi ba addinin nan bai cika ba kenan kana jifan manzon Allah da jahilci ya jahilci wani abu da zai iya kammala addini har ya bar duniya bai yi ba sai yanzu aka samu wanda zai cika shi ko kuma na biyu annahu qad alimaha na'am ka yadda annabi muhammad ya sani wa katamaha amma duk da haka sai ya boye wannan abin bai yi bayanin sa ba wa gashal ummata falam yuballika don haka manzon Allah ya cuci al'umma sake nan an samu wani sashin da manzon Allah bai isar da sakon nan yadda ya kamata ba shi yasa yanzu aka samu wani gurbin da wani ke cikewa dole sai ɗayan biyu ya auku in fa kai amfani da hankalinka don haka malaman nan suke cewa kuskure ne kace akwai wata bid'a da take da kyau domin da zaran ka ce akwai bid'a mai kyau kana jingina na ƙasa ga addinin musulunci kana jifan annabi Muhammad da jahilci ko kuma kana jifan manzon Allah da na ƙasar amana bai isar da amanarsa ba hujja ta biyo inji malaman nan akwai hadisin Jabir inda Jabir ke cewa kana rasulullahi idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu manzon Allah in zai yi huduba idanunsa sukan zama jazur idan manzon Allah zai yi huduba kuma yana daga muryarsa yana tsananta fushinsa in yana huduba ka zo gurin hatta ka annahu munziru jeshin zaka ga kamar annabi yana gargadi ne ga sojoji za su tafi yaki manzon Allah na musu jawabin karshe kai zaka kaddara annabi na magana ne ga mutanen da za su tafi yaki yaqulu yana cewa bu'istu ana wa sa'a ka hataini manzon Allah yana ce masa sahabbai bayan ya daga muryarsa idanunsa sun zama jazur annabi ya fusata yake cewa da ni da tashin kiyama hakanan aka aiko mu manzon Allah ya daga yatsunsa guda biyu wa yuqarrinu baina isba'aihi as-sababata wal wusta da yatsarsa manuniya da ta tsakiya annabi ya hada su ya nuna masa sahabbai yace da ni da tashin kiyama an turo mu haka tsakanin yatsa manuniya da kuma na tsakiya ka duba tazaran da ke tsakanin su da kadan yatsa ta tsakiya ta dara manuniya ko to haka annabi ke nufi da kadan sa'ar karshe ta dara zuwa na da adadin shekaru kenan duniyar nan ta zo karshe abinda ke tsakani na da tashin kiyama ba shi da yawa manzon Allah ke ce masa sahabbai amma ba'du ku sani fa inna khayral hadisi kitabullah mafificin littafi shine littafin Allah wa khayral hadi hadiyu muhammadin mafificiyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune kirkirarru wa kullu bid'atin dalala sai manzon Allah yace duk wata bid'a bata ce hadisin yana sahihu muslim malaman nan suka ce to abinda annabi ya faɗa fa da kansa kenan sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala ayna qaular rasuli kullu bid'atin dalala annabi yace kowace bid'a bata ce sai ga ce kullu kulliyatun amma shamila na'am wallazi nataqa bi hadhihi alkulliya huwa nafsuhu sallallahu alayhi wa sallam ya'lamu madlula hadha al-lafz wa huwa afsahu al-khalqi la yatalaffazu bi shay'in la yaqsidu ma'nahu annabi shi yake kullu kowace bid'a akwai balaraban da ya kai manzon Allah sanin larabci wanda ya san larabcin nan shi yake kowace bid'a bataci ya kusancewa kalmar kullu tana daukan ma'ana da yawa amma manzon Allah bai bambanta ba har yabar duniya yau shi aka yi malamin da zai tashi yayi ma kalmar annabi Muhammad kwasfarima ina kake da wannan ilimi ya za a yi annabi ya faɗi kalmar da ba ma'anar ta yake nufi ba manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala alhali ba kowace bata yake nufi ba sai yayi shiru har ya mutu bai faɗa ba in ka yadda da haka kamar kana nufin annabi ya ci amana dan ne zai furta kalmar da bai fassara ta ga al'ummarsa ba har ya bar duniya kuma al'ummarsa su shiga rudu don haka labudda abinda manzon Allah ya faɗa shi ne gaskiya don haka Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallal na 11 shafi na 17 bayan ya kawo hadisin da annabi ke cewa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala sai Ibn Hajar yace hadhihi qa'idatun shar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha wannan ka'ida ce ta shari'a yadda annabi ya faɗa kullu din nan kulliya ce ta game dukkan wata bid'a yadda manzon Allah ya faɗa amma mantuki hafa ka an yuqal hukumu kaza bid'a wa kullu bid'atin dalala fala takun min ash-shar'i da zaran an ce maka wannan abu bid'a ne to raba shi da shari'ar annabi Muhammad wannan shine gaskiya hujjarsu ta uku akwai hadisin Aisha wanda shine matashiyar karatunmu malaman suka ce ga hadisin da manzon Allah yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan abinda dama can babu shi a ciki za a mayar masa. Wata riwaya annabi yace kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, rawahu an-nasa'i fi sunanihi min tariqi jabir radiyallahu anhu inda ahmad wa min tariqi al-irbad bin sariya inda abi daud wa min tariqi ibn mas'ud radiyallahu anhu inda ibn majah. Sahabban annabi da suka rawaito hadisan nan suna da yawa, akwai Jabir, akwai Al-Irbab bin Sariya, akwai Abdullah bin Mas'ud, dukkansu sun rawaito annabi yana yawan maimaitawa kana yukarriru miraran wa tikraran, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, duk sa'ilin da manzon Allah zai yi jawabi ga sahabbai yana ce musu kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, duk wani abin da aka kirkiro shi bid'a ne, inji manzon Allah, kuma duk wata bid'a bata ce, kuma kowace bata makomanta wuce ne. Annabi ya faɗa ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, sahabban da suka rawaito suna da yawa, littafan sunna da suka rawaito suna da yawa. Sannan ka zo za ka yi wa kalmar manzon Allah kwaskwari ma, bil haƙiƙa akwai haɗari, akwai haɗari. Kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi wanda ke riwayar al-Imam Muslim, hadisi na 867, yadda manzon Allah ke yawan maimaita wannan kalma a cikin hudubarsa, amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Shine malaman nan suka ce fa idza kanat kullu bid'atin dalala, annabi shi ya faɗa ka yadda ko kowace bid'a bata ce, fa kaifa yuqalu ba'da zalika anna hunaka fil islam bid'atun hasana, idan annabi zai ce kowace bid'a bata ce ya za a yi kuma a samu bid'a mai kyau a musulunci, annabi ya ce kowace bid'a bata ce to ya za a yi a samu bata mai kyau. Shine al-Imam Shawkani, in ka duba Nailul Awtar, Allah ya masa rahama, mujallad na biyu shafi na 89, yace wa hadha al-hadith min qawaid ad-din, wannan hadisi yana cikin ka'idojin addinin musulunci, لانه يندرج تحته من الاحكام ما لا ياتي عليه الحصر. ذا ذاك تي ذاك كيرغا بابكن مسلمنتي بابكن مسلمنتي da suke shiga karkashin wannan hadisin na manzon Allah, wallahi baka iya kididdige su. Wama asrahu wa adallahu ala ibtal ma fa'alahu al-fuqaha, al-imam ash-shawkani yace kai ina ma ake samu wata hujja irin wannan hadisin na manzon Allah. Ga hadisi qarara yana bayani filla filla, kowa ya ji ya sani, kuma annabi ba so ɗaya ba, ba so biyu ba yake faɗi. Inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda Muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala, annabi da kansa ya jera waɗannan bayanai yace duk wata bid'a bata ce, kowa ya ji kuma kowa ya gane. Sai al-Imam Shawkani yace to idan ka samu wani malami yace maka akwai wata bid'a wadda ba bata ba, sai ka ce masa naji abinda manzon Allah yace kullu bid'atin dalala, ina neman ka bani wani hadisin na manzon Allah da yace sai dai bid'a kaza, ba za ka same shi ba. Don haka wannan ya ishi mutun ishara. Hujja ta hudu, malaman suke cewa laysa ma'a man qassama al-bid'a ila bid'a bin Abdullah, a riwaya ta al-Imam Muslim, akwai littafin da ake kira sa al-ba'isu ala inkari al-bid'a wal hawadith, littafin Abu Shama, Allah ya masa rahama, ka duba littafin kaga irin bayanai da malamin yayi akai. Hujja ta biyar, inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kad akhbara anna man ibtada'a fi ad-din bid'atan muhdasa fa inna amalahu habitun mardudun alayhi la yaqbaluhu Allah, kama ja'a dhalika fi hadisi Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin addinin nan abinda babu shi dama can za a mayar masa. Annabi bai ce sai ka kirkiro mai kyau ba, duk abinda ka kirkiro in dai ka sashi a musulunci manzon Allah yace za a mayar maka. Kaga wannan hujja ce take nuna maka babu wata bid'a mai kyau, domin da a ce akwai mai kyau da annabi yayi mu magana sakwas kori ma da zai ce sai dai in ka kirkiro mai kyau. Hujja ta shida, wa amma bi nisbati lil ishkal bi ta'rid hadisi abi huraira wa hadisi jabir To an samu ga hadisai nan da suka yi bayani cewa kowace bid'a bata ce. Ga hadisin kuma Jarir bin Abdullah al-Bajali inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islam sunnatan sunnata khairin fattubi'a alaiha falahu ajruhu wa mislu ujuri man ittaba'ahu ghayra manqusin min ujurihim shay'a. Wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau ta alkhairi aka bi shi akan wannan sunna zai samu ladan wannan sunna, waɗanda suka bi shi akan wannan sunna zai samu ladan su ba tare da an rage nasu ladan ba. Annabi ya ce wa man sanna sunnatan sunnata sharrin fattubi'a alaiha, wanda ya sunnanta wata sunna ta sharri sai aka bi shi akan wannan sunna kana alaihi wizruhu, yana samun laifin wannan sunna da ya kirkiro. Wa mislu awzari man ittaba'ahu ghayra manqusin min awzarihim shay'an. Wannan hadisin wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi na 2675 kuma hadisi ne mai kyau, hadisi ne ingantacce daga Annabi Muhammad. Wadancan malamai kashi na farko da suke cewa bid'a ta kasu kashi kashi, akwai mai kyau akwai mara kyau, suna amfani da wannan hadisi a matsayin hujja. Sai wadannan malamai da suke cewa babu wata bid'a mai kyau suka yi musu martani suka ce wannan hadisin ya inganta daga Annabi Muhammad, amma idan baka tattaro sauran riwayoyin ba za ka samu fahimtar shi ba. Ka koma littafin hadisi ka samu riwayoyin wannan hadisin. Misali akwai riwaya ta al-Imam Muslim wanda ya rawaito hadisin Jarir bin Abdullah kala yake cewa marwakin hadisin yake cewa ja'a nasun min al-a'rab ila rasulillah, wata rana ana zaune da Annabi Muhammad sai ga wata jama'a ta zo majalisin manzon Allah. Fara su a halihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga munin halin waɗannan mutane. Kad asabatuhum hajjatun, wato sun zo cikin tsananin bukata da alamar suna tare da yunwa da talauci da wahala da gajiya. Mutanen ƙauye sun zo majalisin manzon Allah, da ganin siffansu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan suna tare da damuwa. Annabi nan take sallallahu alaihi wasallam sai ya kwadaitar da mutane ya zaburar da mutane akan ba da sadaka. Fa hasan nasu ala sadaka, jama'a ku taimaka ku ba da sadaka. Me yasa Annabi ya zaburar da mutane su ba da sadaka? Saboda a taimaka ma waɗannan mutane da suka bakunce shi. Fa abqau anhu, Annabi ya yi wannan huduba sahabbai sai suka yi nauyin jiki, babu wanda ya miƙe ya ba da kokobo. Gashi manzon Allah ya tashi ya yi musu huduba ku ba da sadaka, amma suka yi nauyin jiki. Hatta ru'iya zalika fi wajhihi, har sai da aka ga ɓacin rai a fuskar manzon Allah. Da ka kalli fuskar Annabi za ka ga alamar lallai babu shakka manzon Allah ya kusata. Summa qala, wanda ya rawaito hadisin ya ce inna rajulan min al-ansar, sai ga wani mutum ya tashi daga cikin sahabban Annabi mazaunan Madina. Ja'a bi surratin min warqin, ya taho da wata 'yan lalitarsa yana ɗauke da wata 'yar jaka cikinta azurfa ne a cike. Yana zuwa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuba wannan kuɗin. Da ganin haka sun maja akhar, sai ga wani sahabi shi ma sai ya tashi tsaye sai ya zo shi ma ya zuba nashi kuɗi. Sun mata taba sauran sahabbai sai kawai duk suka zabura sai wannan ya taho ya bada nashi, wannan ya kawo nashi. Hatta urifa sururu fi wajhihi, da ka dubi fuskar manzon Allah sai kaga tana murmushi. Annabi yana farin ciki yana jin daɗi, hankalinsa ya kwanta. Fa qala rasulullahi, shine sai Annabi ya ce ku saurara, man sanna fil islami sunnatan hasana, wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci. Fa umila biha ba'dahu, aka yi aiki da wannan sunna a bayan shi. Kutiba lahu mislu ajri man amila biha, za a rubuta masa ladansa kuma za a rubuta masa ladan waɗanda suka yi koyi da shi. Wala yanqusu min ujurihim shay'un, alhali ba tare da an rage wani abu daga ladansu ba. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, wanda ya sunnanta wata mummunan sunna a musulunci. Fa umila biha ba'dahu, aka ci gaba da koyi da shi a bayan tafiyarsa. Kutiba alaihi mislu wuziri man amila biha wala yanqusu min awzarihim shay'un, za a rubuta mishi zunubinsa da kuma zunuban waɗanda suka yi koyi da shi wajen aiki da wannan mummunan sunna ɗin ba tare da an rage nasu zunuban ba har zuwa tashin kiyama. Wannan riwaya tana cikin hadisin sahihu Muslim, hadisi na 1017. Tana kamar riwaya ta al-Imam an-Nasa'i wanda Jarir bin Abdullah Tabari ya abinna Jarir bin Abdullah ya rawaito kala yake cewa kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance tare da manzon Allah. Fi sadrin nahar, a tsakar rana, wato wajen 12 muna zaune a majalisin manzon Allah faja'a qaumun uratu hufatu mutaqallidi suyufi sai ga wata jama'a ta zo majalisin manzon Allah mutanen gaba dayan su tsirara kuma babu mai takalmi in an ce tsirara ana nufin kayan jikin su ba na kirki ba suna rataye da takubba min mudar yake cewa ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar yace mafi yawan su daga kabilar mudar ne yace kai ba haka ba dukkan su ma sun fito daga nahiyar mudar ne suna isowa majalisin annabi Muhammad fatagayyara wajhu rasulillah sai fuskar manzon Allah ta canza me yasa fuskar annabi ta canza lima ra'a bihim min alfaqati saboda ganin yanayin halin da suke ciki suna cikin hali na talauci da wahala da gajiya annabi sai fuskarsa ta canza saboda shi manzon Allah Allah madaukaki ya bashi wannan siffa raufur rahim annabi Muhammad mutun ne mai tausayi da jin kai da zaran ya ga mutun cikin wata larura manzon Allah yakan tausaya mar fa dakala annabi ya shiga gida thumma kharaja sannan manzon Allah ya fito wato annabi ya shiga gida ne ya duba cikin ajiyarsa ko yana da sauran kuɗi ya fito da wannan dukiya ya taimaka mu bakin nan nashi manzon Allah ya tarar ba komai a cikin gidan thumma kharaja manzon Allah ya fito hankalin sa tashi fa amara bilalan sai ya umarci bilal fa azzana bilal ya kira sallah domin dama kusan lokacin azhar kenan fa aqama salata aka taho aka yi sallah aka tada ikama bayan an gama sallah thumma khataba ana sallamar sallah manzon Allah sai ya miƙe ya kama huduba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa baqa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد للين كون ري يدوبا يغني مي يتانا دا دومين غوبي كياما النبي جاو ونن آية كون ري يدوبا يغني مي آدنا مكانسا دومين حدوانسا دا الله أغوبي رانا تاشين كياما النبي صلى الله عليه وسلم يتيما صحابي تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من سائ بره من سائ ثمره أسامو متين يتاشي بعد صدقة دقى سلال لنسى نزيناري مي أذر فايا باير صدقة واند كي دسائي نا البر ونهزيني دكي كما دا الشعير إذن كما دا هزي شي كما لك كباير صدقة إذن دبينو ما كي دشي من سائ تمره كباير صدقة حتى قال حد النبي يتشي ولو بشك تمره ko da rabin dabino ka mallaka ka kawo sadaka annabi ya gama magana babu wanda ya tashi shine sai fuskar manzon Allah ta canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya husata faja'a rajulun min al-ansar sai ga wancan mutumin madina din ya zabura bi surratin ya dauko lalitarsa kadat kaffuhu ta'jizu anha jakar kudin da wannan sahabin ya dauko shi sahabin da ke bada labarin sa yace wallahi kamar tafukan hannunsa ba za su iya rikon kudin ba saboda yawan shi saboda nauyin jakan kudin ya dauko yana zuwa sai ya mika shi ga manzon Allah summa tataba annas mutane suka dinga biyo baya sahabin yace hatta ra'aitu qaumain min tu'amin in duba gaban annabi sai naga kashi guda na abinci himi an tare abinci mai yawa wasu yabin nan gefe tarin kayan sawa hatta ra'aytu wajha rasulillahi yatahallal sai gashi ina kallon fuskar manzon Allah tana murmushi ka annahu mushaba fa qala rasulullahi shine sai manzon Allah yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'a don Allah ka dubi wannan labari da muka bada kashi na farko na malaman sunna Allah ya ji kansu suke cewa bid'a ta kasu kashi biyu akwai mai kyau akwai mara kyau sai suka dauki wannan kissa suke kafa hujja da ita kashi na biyu suka ce babu bid'a mai kyau suka ce wannan hadisin ba hujja bace kuma da zaka lura zaka gamsu da cewa wannan hadisin baya nuna cewa akwai bid'a mai kyau sannan annabi yace man sanna fil islam sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci me yake nufi man ahya sunnatan min sunanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah aw dalla alaiha ko ya ishara gare ta aw amara biha aw amala biha li yuktada bihi man yarahu aw yasma'u an abinda dai gwada maka haka shine riwaya ta Abu Huraira wanda take cikin sunan Ibn Majah qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ga annabi fa hassa alaihi annabi yan fadaitar da shi ya bashi ya fadaitar da shi akan bada sadaka fa qala rajulun indi kaza wa kaza qala fa ma baqiya fil majlisi rajulun illa tasaddaqa alaihi bima qalla aw kasura lokacin da manzon Allah ya fadaitar da wannan mutumin ya bada sadaka wani mutum ne yazo majalisin annabi annabi ya ce masa ka ringa bada sadaka annabi yana mar magana sai ga wani mutum nan gefe ba wanda ake yi maganan ba wannan na gefe wuf sai ya ce wa manzon Allah ya rasulullah ina da kaza in bayar manzon Allah ya ce kawo mana sai ya kawo kaga wanda ake magana da shi shine ma bada ba wancan yana bayarwa sai ga jama'a majalisin manzon Allah kowa sai bada sadaka yake bima qalla aw kasura wani ya bada kadan wani ya bada da yawa bayan abin ya gama sannan sai annabi ya ce manistanna khairan fastunna bihi wanda ya sunnanta alkhairi akai koyi da shi kana lahu ajruhu kamilan wa min ujuri man istanna bihi wa la yanqusu min ujurihim shay'an wa man istanna sunnatan sayyi'a fastunna bihi fa alayhi wizruhu kamilan wa min awzari alladhina istanna bihi wa la yanqusu min awzarihim shay'a annabi sallallahu alayhi wa sallam yake man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta kikkiawar sunna a musulunci annabi yake bid'a wannan Allah bai ce wanda ya sunnanta kikkiawar bid'a ba annabi yake man sanna sunnatan hasana wanda ya sunnanta kikkiawar sunna kuma kowa ya sani as-sunnatu ghairul bid'a ai sunna ba bid'a bace yaya ana maganar sunna zaka dauko bid'a kuma ka bashi ta'arifi da wannan ai kuskure ne annabi yana magana akan sunna sai ka dauke wannan hujja ka dora ta akan bid'a wannan kuskure ne man sanna sunnatan hasana wanda ya sunnanta kikkiawar sunna ana magana akan me akan sunna ya zaka dauko bid'a ka dauki hadisin sunna ka kafa hujja da ita wannan kuskure ne as-sunnatu ya ka ce maka me ake nufi da sunna annabi ya ce wanda ya sunnanta kikkiawar sunna sai kai tambaya me sunna ma kana muwafiqan lil kitabi was sunna shine abin da ya dace da ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah shine sunna sai aka ce wanda ya sunnanta kikkiawar sunna abin da ake nufi man amila bis sunnati allati dalla alaiha alkitabu was sunna wanda yayi aiki da wata sunna aka samu akwai aya akan wannan sunna akwai hadisi akan wannan sunna to ya raya sunnar manzon Allah yana samun ladansa sannan idan an yi koyi da shi yana samun ladan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa tashin kiyama malaman nan suka ce abinda zai gwada maka ba bid'a ce annabi ke magana akan ta ba lokacin da annabi ya wannan magana yayi magana ne akan abinda sahabbai suka yi menene sahabbai suka yi har ta kai ga manzon Allah ya faɗi wannan magana zaka ce sadaka ko sadaka ce annabi yayi umarni a bada sadaka suka zo suka bada sadaka mutum na farko ya kawo lalita cikin ta akwai kuɗi mai yawa ya aje gaban manzon Allah ya kawo me sadaka wa musa'adatu lil muhtajin saboda a taimaka wa mabukata to sai mu tambaye ka abin nan da mutumin nan ya kawo bid'a ce ko kuwa sunna sadaka ai ba bid'a bace ko sadaka dama can tana cikin karantarwar annabi Muhammad amma abin da ya faru a majalisin manzon Allah a wannan lokacin babu wanda ya raya sunnan nan babu wanda ya raya sunnan a wannan lokaci ga mabukata sun taho majalisin manzon Allah baki sun iso da talauci da damuwa aka rasa cikin musulmai wanda zai raya sunnar sadaka shine manzon Allah ya tashi ya musu hutuba ya musu wa'azi yanzu sai an gaya muku ga mabukaci ku taimake shi ku bada sadaka duk da fadin haka manzon Allah ya yi shiru babu wanda ya miƙe sai ga wani sahabi ya miƙe sai ya kawo kuɗi shine manzon Allah ya ce to wanda ya raya sunna mai kyau saboda dama can sadaka sunnar manzon Allah ce sai ga wani ya tashi ya raya wannan sunna akan ta manzon Allah ke magana ba akan bid'a ba saboda haka ba daidai bane a dauki wannan hadisi a ce za a fassara shi da cewa bid'a akwai mai kyau ko akwai mara kyau na bakwai suka ce maganar sayyiduna Umar game da sallar tarawihi ni'matil bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a inji sayyiduna Umar hadisin yana sahihul bukhari min hadisi abdurrahman bin abd al-qari sayyiduna Umar yace ma dalla da wannan bid'a don haka sai waɗancan malamai suka ce kaga wannan yana gwada maka cewa bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau tun daga sayyidina Umar ya kirkiro guda ita ce sallar tarawihi malaman sunna suka ce fal muradu bidhalika al bid'atu lugawiyya lal bid'atu shar'iyya bid'a tana zuwa da ma'ana kashi biyu akwai bid'a ta luga a harshen larabci sannan akwai bid'a ta shari'a wacce annabi Muhammad ya magana akan ta لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح سيدنا عمر يا تتر متاني يتي قد بايل لإمام قداء صلى التراويح وصلاة التراويح جماعة صلى التراويح بابد آبتي نيسا مكتي بابد آبتي سبود النبي محمد دكان سييتا انجمع لما صنع تنظر من قول الله يا صلى التراويح إذا أكسامو ونسهابي يرايتا بأتي وياتا دبدا قدورة دكو حيث صلى الله بأصحابه ليالي حديثي سنتهو دقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة بياني لوكة النبي ينا داري ياي صلى تراويه صحابي سكا جينا صلى سكا دو سكا بيشي داري نفركو أكا ببعي من ذن الله أداري نبي لاباري يشيكا غري جماعة سكا دو سكا كارو أداري لأكو مسلا چين من ذن الله بابو مسكاتين كي النبي سيكيهتو صلى تراويه ثم تخلف عنهم خشيه ان تفرض عليهم من يسا النبي yake fitowa da kansa ya fada mun yi tajiranka ya rasulullah ka ki fitowa yace ai babu abin da yasa naki ci gaba da yin wannan sallah face tsoran da nake kada a maida ita farilla akan ku wannan dalilin yasa annabi muhammad ya bar zuwa sallar tarawih bi ma'ana na jami amma a haka din sahabbai suna jami din aka samu wasu na jami'i a gidajen su amma dai ba dai a haɗuwa masallaci ana jami'i wuri guda ba kamar yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam na wasu kwanaki wa baqiya an-nasu yusalluna fafurada wa jama'atin mutafarrika har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya halifanci sayyidina Abubakar kuwa shekarunsa biyu kadai yayi yana mulki hankalinsa ya koma kan waɗanda suka yi ridda ba shi da lokacin da zai waiga ya dubi ire-iren waɗannan sunnoni da ya kamata a raya su bayan wucewarsa sayyidina Umar ya hau mulki a zamanin sayyidina Umar hankali ya kwanta waɗanda duk suka yi ridda an gama yakansu musulunci ya tabbata a shibbul jazira har ma dai sayyidina Umar ya nada dakaru mayaka ya tura su sassan duniya domin jihadi don haka yanzu hankali ya kwanta watan azumi na shigowa yana zuwa masallaci sai ya ga mutane suna sallah daban-daban kamar yadda dai ake yi bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce a dawo bayan limami guda wannan yana daga cikin karfin fahimtar fiqhu na sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda domin annabi ya faɗi hikimar da ta sa ya bar sallan tarawih yana tsoron kar a farlanta sallan to tunda annabi ya bar duniya an gama cika musulunci za a sake farlanta wani abu babu wanda za a farlanta wanda ake farlanta ma ya bar duniya farilla ta riga ta cika sunnoni sun riga sun cika mustahabai sun riga sun cika sayyidina Umar yace to ku dawo sallah wanda ake jin dama za a ce farilla ce abinda ake fargaban yanzu ya wuce sayyidina Umar ya nada sahabbai ya nada Ubay ibn Ka'ab shi ya limanci sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suna sallan tarawih kamar yadda ya nada Tamimu Dari yana taya shi da ma sahabbai da dama mata ma aka sama musu nasu limami wannan abu da sayyidina Umar yayi in ka dubi abinda ake ce ma sunnar manzon Allah sayyidina Umar bai yi bid'a ba bai kirkiro wani abu wanda dama can babu shi ba abinda zaka lura ka koma hadisin da annabi yake ta'arifin bid'a manzon Allah yace man ahdasa fi amrina haza ma laysa min wanda ya kirkiro wani abu cikin addinin mu dinnan wanda da can babu shi fa huwa raddun za a mayar masa shin sallan tarawih da can babu ita da can akwai ta saboda haka abinda sayyidina Umar yayi ba bid'a bane amma kuma kasancewar manzon Allah ya bar duniya ba a yin ta yanzu ya dawo ana yin ta shine sayyidina Umar ya bata wannan suna na bid'a bi ma'ana lugawiyya a kaman ta magana yake yi ba wai ma'anar ta shari'a ba لأن البدئة الشرعية محرمة سبب إيه بدئة وده شريعة تي بياني أكنت حرام كما لا يمكن لأمر ولا لغيره أن يفعلها بيوا كما سيدنا أمر wanda yana cikin khulafa'ur rashidin a samu sayyidina Umar shi zai yi bid'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce kuma kowace bata makoman ta wuta a samu sayyidina Umar shi zai yi bid'a ba zai yi ba kai kanka ka sani ka duba wani littafi da ake kiransa al-ba'is ala inkar al-bid'a wal hawadis littafin Abu Shama yadda muka yi bayani shafi na 93 har zuwa shafi na 95 da littafin al-i'tisam na al-imam Shatibi yanda suka kare maganar sayyidina Umar dan su nuna maka cewa abinda sayyidina Umar yayi ba bid'a bace mecece ake cewa bid'a abinda zaka gane kenan ka san ta'arifin bid'a tannan ne zaka fahimci abinda sayyidina Umar ya aikata ba bid'a bane bid'a shine abinda aka kirkiro wanda da can babu irin sa wanda annabi ya faɗa cikin hadisi man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ma laysa minhu kaduba an-nihayatu fi garib al-hadisi wal akhar inda ibn al-asiri yake ta'arifin bid'a da kuma al-qamus al-muhit shafi na 906 kadubi aya ta suratul ahqaf inda Allah yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin me ake nufi da ma kuntu bid'an min ar-rusuli ban kasance bid'a ga manzanni ba me ake nufi da haka ana nufi ma kuntu awwal al-mursalin ba ni ne na farkon manzanni ba ashe bid'a ita ce abin da aka kirkiro ta sabuwa wanda da can babu irin ta kuma duk littafan da suke ta'arifi na magabata in ka duba haka nan suke fassara kalma ta al-bid'a misali kaman littafin al-Jurjani da ake kiransa at-ta'rifat shafi na 5 basairu zawi tamyiz littafin al-Fayruz Abadi mujallal nabi shafi na 231 da yadda muka faɗa al-qamus al-muhit da kuma an-nihayatu fi garib al-hadisi wal-akhar fa innal bid'a qad takunu lughawiyya fa hasab فتطلقوا على كل مستحدث كالمخترعات الحديثة مثلا كنا تشيوا بدئة دن كنا بيان وانا أبو صابو وانا دا چنبابو شي كودا كيري كيران زامني دا اكا إرنسو موتو چي إرنسو ريديو ودا سورم سي أچي موسو بدئة أما شي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ياي مغنر بدئة ينا مغناني أكام ود تشافي الدين شي سا النبي يتي من أحدث في أمرنا چكين الأمرمو ba wanda ya kirkiro wani sabon abu wajada al'amarin mu ba Allah ya sa mun gane wadannan malamai suke cewa don haka abinda sayyidina Umar yayi ba bid'a bane nayi muku bayani cewa in zamu dauki wannan hadisin shi kadai na tabbata babu ko shakka cikin ikon Allah zamu kai wata muna bayani magana ce mai tsawon gaske malaman da suke cewa na takwas hujjoji da suke badawa game da wasu abubuwa suna cewa bid'a ne kamar misali zamanin annabi ba a rubuta alqur'ani ba zamanin manzon Allah babu ilimin nahwu babu ilimin hadisi da sauransu wadannan nau'ukan ilimi duk yanzu bid'a ne wadannan malamai suka ce ba bid'a bane abinda ya shafi gina makarantu abinda ya shafi ta'limul ilm wadannan abubuwa kaf gaba ɗayan su ba bid'a bane domin dukkan su wasila ne ba gaya bane shi kuma manzon Allah yana magana ne akan al-ghayatu lal wasila idan na dauki microphone ina wa'azi microphone din nan ba addini bane al-wasila ce nake amfani da ita na isar da wa'azina ashe ainihin abinda nake wa'azin daban microphone din daban shi microphone yana taimaka min ne in isar da wa'azina littafi da aka rubuta a cikin warkoki an rubuta shi ne dan a taimaka ma amma warkokin nan ba su ne littafin ba haka shi kansa alqur'ani da aka rubuta shi a cikin takaddu takaddun nan ba su ne alqur'ani ba alwasila ce ba gaya bace don haka misali hatta musabaka ta alqur'ani akwai da dama waɗanda suke bada hujja su ce musabaka ai bid'a ce la musabaka wasila ce ba gaya bace musabaka an sa ta ne domin ta zama hanyar da za a zabura matasa a sa musu kwadayin karatun alqur'ani amma ba ita kanta musabakar ita ce addini ba don haka ba ita ce bid'an ba wasila ce ba gaya ba abinda ake magana akai shine al-ghayatu lal wasila ka duba littafin fatawa ta Muhammad ibn Salih al-Usaimin mujallal nabi shafi na 291 fatawa ta 346 haka nan maganar da suka yi abinda ya shafi salatul duha Salatul duha, Abdullah ibn Umar ya ce, ma dalla da wannan bid'a, hadisin yana sahihul Bukhari, sahihu Muslim. Al-Hafiz ibn Hajar ya ce, innama ankara ibn Umar mulazamatuha, kai da baka fahimci maganar Abdullah ibn Umar ba sai ka dauka ai bid'a, ta haƙiƙa Abdullah ibn Umar yake nufi, ba haka bane. Misali da zaka karanta hadisin, an tambayi Abdullah ibn Umar, ina hukuncin sallar walha? Sai Abdullah ibn Umar ya ce bid'a ce, kuma ma dalla da irin wannan bid'a. A ce to ashe sallar walha bid'a ce ko? La, yana da kyau ka koma ka ji cikakken bayani abinda Abdullah ibn Umar yake nufi. Mulazamatuha wa izharuha fil masajid, kar ka manta fa Abdullah ibn Umar an same shi ne yana jingine da ɗakin matar manzon Allah, yana masallaci yana jingine da ɗakin matar manzon Allah, aka masa wannan tambaya. Kenan ana masa tambaya ne saboda wasu mutane ke jam'in sallar walha, sai ya ce jam'i na sallar walha bid'a ne, li'annaha mukhalafatun li sunna, ba a san cewa ana haduwa ai sallar jam'i ba. Inji Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal 3 shafi na 53, amma dan ita kanta sallar kai ta kai kadai babu shakka sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjoji na nan da dama, illa dai a takeice abinda malamai suke cewa shine dinullah mabniyun alal ittiba, yana da kyau mu sani addinin Allah an gama shi, kuma baya tabbata wurin ka sai an same ka da biyayya, babu abinda ake nema wurin ka sai biyayya kawai, amma addini an gama. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, sannan Allah yace a suratul an'am ayata 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqun bihi la'allakum tattaqun, wannan shine ita ce hanya ta. Allah yace ka gaya musu wannan ita ce hanya ta, fattabi'u, ku yi kokari ku bi wannan hanya, kar ku yadda ku bi wata hanya wadda ta saba hanyar Annabi Muhammad. Wa idha kamula ad-din, tunda an ce an gama addini tuntuni, fa kullu muhdathin fihi ba'da zalika falaysa minhu, kenan duk wani abin da aka kirkiro cikin addini wanda da can babu, to ko bai zama addini. Don haka in ka duba al-i'tisam, al-Imam Shatibi da kuma maganar al-Ibn al-Arabi, labarin wani malami da ake kiransa Az-Zubair ibn Bakkar, sami'tu Malik bin Anas wa ta rajulun, wani mutum yazo ya samu al-Imam Malik, ka san al-Imam Malik a cikin Madina ya karantar a masallacin manzon Allah, ya masa tambaya, ya Aba Abdullah min aina ahrum, baban Abdullah idan zan yi harami, zan shiga harami ko dai zan tafi aikin haji ko dai zan tafi umara, ina ya kamata in shiga ihrami? Sayyidina sai al-Imam Malik ya ce masa min zil hulayfa min haythu ahrama Rasulullah, kana san inda zaka shiga ihram sai ka isa zul hulayfa, shi ake kira abyaru ali yanzu miqatu ahli al-Madina, sai ka isa zul hulayfa anan ne zaka shiga ihram. Sai mutumin ya ce wa al-Imam Malik inni uridu an ahruma min al-masjid, ina so in yi harami daga nan masallacin Annabi ba sai na isa zul hulayfa ba. Faqala sai Malik yace masa la taf'al, kar kai haka. Kala sai yace fa inni uridu an ahruma min al-masjid min inda al-qabr, ina ma so in yi harami daga masallacin Annabi kuma kusa da kabarin manzon Allah. Kala sai Imam Malik yace masa la taf'al fa inni akhsha alayka al-fitna, kar kai haka dan ko ina tsoron fitina za ta same ka. Kala sai yace wa ayyu fitnatin hadhihi, wace fitina kenan? Innama hiya amyadun aziduha, Annabi yana ihrami a Zulhulaifa, ni kuma zan yi ihrami a cikin Madina, tsakanin Madina da Zulhulaifa ƴan milamilan kaɗan ne, mil ɗin ba shi da yawa, don na ƙara wasu ƴan miloli kamar uku ko huɗu, menene laifi sai fitina ta same ni? Sai Imam Malik ya ce masa wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah, akwai fitinan da tafi a ce an wayi gari yanzu a tunaninka har ka gano wata falala wacce Annabi bai gano ta ba? Akwai fitinan da ta wuce wannan, yanzu ka gano wata falala wacce shi manzon Allah bai gano ta ba? To wannan ai ita ce fitina mafi girma. Inni sami'tu Allah yaqul, Imam Malik yace ni ko na ji Allah yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, wadanda suke saba umarnin Annabi Muhammad sai hattara wata fitina za ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su. Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku, Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. Tambayoyin suna da yawa. Asali ko za mu yi duka? Na'am, idan mun ɗauki fahimta ta biyu akan cewa dukkan bid'a bata ce, to yaya makomar ayyukanmu a yau, irin kiran sallah biyu a ranar Juma'a ko yi ma Alƙur'ani mai girma misali da makamantansu, sannan kuma menene matsayin waɗanda suka rasu akan fahimta ta biyu? Wato gaskiya maganar bid'a tana da yawa, kuma insha Allah za mu kawo kanta a cikin Iqtida'us Siratil Mustaqim. Yana daga cikin abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya magana a kansu. Wato wannan bayani da na gabatar da shi ne da nufin in nuna maka cewa fahimta kashi biyu ne da malamai suka gabatar, kuma ga irin hujjojinsu, kuma ga dalilin da yasa ake cewa hujja mafi inganci ita ce bin kalmar Annabi Muhammad ba tare da an mata kuskurima ba. To yana cewa ina hukuncin yin kiran sallah biyu a ranar Juma'a bai kamata ba, shi ne mafi inganci. Sayyidina Usman da ya kirkiro kiran sallah guda, ya kirkiro akan wata hikima, ya kuma yi bayanin hikiman. Zamanin Annabi Muhammad musulmai ba su da yawa kamar adadin da aka samu a zamanin Sayyidina Usman, saboda lokacin Sayyidina Usman musulunci ya fita shibhul jazira, ya shiga sassan duniya, don haka musulunci ya yi faɗi, musulmai sun cika Madina, an ƙara faɗin masallacin Annabi. Zamanin Sayyidina Umar an sake ƙarawa, duk da haka mutane adadinsu ya yi yawa, sannan kuma Sayyidina Usman yana ganin kiran sallah guda bai isarwa, saboda haka ya ce a ƙara guda. Yanzu wannan hikima ba dalilin riko da ita, lasifikan nan kaɗai yana isar da magana inda muryar mutum goma ba za ta isar ba. To tunda lasifika yana isarwa, meye hikimar kiran sallah guda biyu ranar Juma'a? Ala kulli halin, tunda akwai malamai da suka tafi akan wannan fahimta, don wani yayi ba a cewa yayi laifi, illa dai mafi dacewa shi ne da bai yin ba, saboda shi Sayyidina Usman da ya kirkiro akwai hikimar da ta sa, kuma wannan hikimar a yanzu babu ita. Yanzu Allah ya ba mu wata hanya mai sauki na isar da sauti nesa. To tunda Allah ya kawo mana wannan hanya, ina dalilin kuma maimaita kiran sallah guda biyu a ranar Juma'a sai a koma yadda take a zamanin Annabi Muhammad? Allah shi sa mu gane. Da ke magana akan yi ma Alƙur'ani wasali da sauransu, ina ga kamar mutumin bai fahimci maganganun da na gabatar ba. Babu wani malami da ke nuna cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau. Inda aka samu bambanci shi ne waɗancan suna cewa bid'a ne, waɗannan malamai kuma suna cewa ba bid'a ba ne, wasila ce. Wasila ba bid'a ba ce, halal ne. Halal ne ka yi amfani da lasifika don za ka isar da wa'azi, halal ne ka hau mota don za ka tafi masallaci ko za ka tafi wani guri, motar ibada ce? La, wasila ce da za ta kai ka wurin ibada. Ibada daban, wasila daban. Wasila ita ce abin da ya taimaka maka ka cimma bukata, shi ne wasila. Wasila ba addini ba ne, Allah ya sa mu gane. Saboda haka don an yi ma Alƙur'ani wasali, don an rubuta Alƙur'ani, duk waɗannan wasa'il ne. Wasa'il ko ba su zama ibada, ba a cewa bid'a, bare ma suna cikin al-masalihul mursala. A insha Allah, kamar yadda na faɗa dai, muna ci gaba da bayanai, za mu kawo inda za mu yi cikakken magana a kai haka ɗin. Za mu iya yin hujja akan cewa aikin sahabi ba bid'a ba ne, dan ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Malamin da ya wannan tambaya, zan roke shi dan ƙara hakuri mu kawo kan hadisin, tunda yana cikin al-arba'un an-nawawiyya. Za mu ji abin da ake nufi da alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Shin ana nufin sunna ta annabi daban ce da sunna ta khulafa'ur rashidin? Meye ma matsayin hadisin da ya magana akan haka din? Ina ba shi hakuri ya dan jinkirta, tunda muna da darasi akan wannan hadisin. Hajjaj bin Yusuf, shi yawa Alƙur'ani wasali ba shi ba ne? Ba Hajjaj bin Yusuf ne ya yi ma Alƙur'ani wasali ba, amma akwai umarninsa akan haka. Meye matsayin Hajjaj bin Yusuf a musulunci? To wannan kuma sai mun zo magana akan Hajjaj bin Yusuf, sai ka yi tambaya sai mu faɗa, ko? Wane irin addu'a mutum zai ringa yi idan yana yawan rikici da mutane? Ai, ba magana addu'a ba ne, ya daina rikicin. Ya daina rikicin. Kuma malam ya aka yi wannan tambaya ta zo nan? Ko kai ma rikicin za mu yi? Sati da ya gabata ka ce wanda yake salatin annabi ba sai ya yi addu'a ba, ka ce la haula wala quwwata illa billah. ina so amin cikakken bayani. To, ni ba haka na faɗa ba, ina jin ko baya nan ko kuma bai saurara da kyau ba. Ya nemi kasar kenan ko? Idan mun ɗauki fahimta, okay, na karanta ma, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Idan da ya sa muka yi faɗi wannan maganan tamhidu ka'idatin lima sanadkuruhu insha Allah, za mu yi shimfiɗan wata ka'ida ne da za mu ambace ta nan gaba. Me yasa Shaykhul Islam ya ce cikin lafuzan Alkur'ani akwai sirri? Ya faɗa ne saboda yana so ya gabatar da wata ka'ida. To amma sai ya kawo misali, wa kad qila, ka ɗauki wannan aya ta 68 da take cikin suratul Tauba, inda Allah ke bayani game da munafikai da kuma kafirai. Wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullahu walahum azabun muqim. Allah ya yi wa munafikai maza da mata alkawari da kuma kafirai, ya musu alkawarin shiga wutar jahannama. Jama'a, munafinci yana da haɗari, Allah shi kare. Munafikai mazansu da matansu Allah ya musu alkawari da su da kafirai, makomarsu ita ce wutar jahannama. Khalidina fiha, za su dawwama a cikinta. Hiya hasbuhum, kuma tana daidai da su. Wato, wutar jahannama ce ta dace da makomar munafiki da kuma kafiri. Wala'anahumullahu, kuma Allah ya la'ance su. Walahum azabun muqim, walahum azabun muqim, sannan suna da wata azaba zaunanniya. Yanzu kai la'akari da waɗannan kalmomi, kai la'akari da su. Allah ya ce ya yi ma munafikai mazansu da matansu da kuma kafirai alkawarin makomarsu ita ce wutar jahannama, a cikinta za su dawwama. Hiya hasbuhum, ita ce daidai da su. Ai, an gama magana. Wala'anahumullahu, kuma Allah ya tsine musu. To, ai, azaba ta ƙare ma wanda ya samu irin wannan makoma. Ma maganar ba ta tsaya ba, sai Allah ya cika da wata magana, ya ce walahum azabun muqim, da kafirai da munafikai suna da wata azaba zaunanniya. Wannan yake gwada maka ba azaba jahannama ba ce. Ita kam ai an faɗe ta, munafikai mazansu da matansu da kafirai za su shiga wutar jahannama, za su dawwama a cikinta. To, kuma aka ce suna da wata azaba zaunanniya. Wannan kalma da Allah ya faɗa muqimun, azaba zaunanniya, akwai sirri a cikinta. Ba waccan azaba ta wutar jahannama ba ce. Domin duk wanda aka sa wutar jahannama ta zama makomarsa, hakika ya yi hasara a ranar tashin kiyama. Don haka babu wata azaba ta daban kuma wanda za a bashi. Wannan azabar da Allah ya faɗa a ƙarshe wata azaba ce ta daban, ba wai azabar wutar jahannama ba ce. Akwai sirri cikin wannan kalma muqimun. Shi ne Shaykhul Islam ya ce wa kad qila inna qawlahu, inda Allah ya ce walahum azabun muqim, da kafirai da munafikai suna da azaba zaunanniya, isharatun ila ma huwa lazimun lahum fid dunya wal akhirah. Wannan ishara ce Allah yake bayani game da wata azaba wacce Allah ya lizimta ta akan kafirai da munafikai, ba wai sai a lahira ba, tun daga nan duniya. Ita wannan azaba ba sai a lahira ake samunta ba, daga nan duniya ake samunta. Azabar da ake samunta a lahira, ai, an faɗe ta, nara jahannama khalidina fiha. Amma da Allah ya ce walahum azabun muqim, suna da wata azaba zaunanniya. Ka dubi kalmar da aka faɗa zaunanniya, ashe tun daga duniya suke samunta. Ita wannan azabar ba sai an je lahira ba,
da kafiri da munafiki wallahi halin su guda don haka tun daga duniya Allah yake gana musu azaba kafin aje kiyama min al'alamin nafsiyya cututtukan da suka shafi rai gamman wanda ya danganci bakin ciki wa huzna wato da yawan fushi wa qaswa wa zulmatu qalbi kekashewar zuciya da duhun zuciya wa jahalan da jahilci waɗannan musibu ne da Allah ke zuba ma kafiri da munafiki tun daga duniya fa inna lil kufri wal ma'asi min al alami al ajila da kafirci da sabon Allah suna da radadi da mutun yake ji tun daga nan duniya al ajila zafi da mutun yake samu a gaggauce daga nan duniya addaima kuma wannan zafi yana dawwama a kansa mallahu bihi alim irin wato bala'in da ke tare da kafirci da sabon Allah Allah dai ya san yawan shi don haka shi kafiri in ka dubi rayuwarsa dole zaka ga akwai bambanci tsakanin rayuwarsa da ta mumini yanda Sheikhul Islam ya faɗa saboda fassara waccan kalma ta Allah walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya tun daga duniya min al'alamin nafsiyya cututtuka da suka shafi rai gamman da shigar yawan damuwa wa huzdan da bakin ciki da kekashewar zuciya abinda kafiri yayi musulmi in ya gani sai ya dinga mamaki yanzu dan adam zai yi haka saboda shi zuciyarsa ta bushe wa zulmatu qalbin wa jahlan bala'in yana da yawa a kansa da shi da munafiki kine Sheikhul Islam yace wali hadha tajidu galiba haula shi yasa kake samu akasarin kafirai da munafikai la yatibuna aishahum la